بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi masu kallon mu da sauraron mu a nan kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, yanzu da kuke kallon mu da sauraron mu ya yi daidai da daren Laraba, wanda ta yi daidai da daren 12 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, daidai da 1 ga watan Septemba shekara ta 2009. Wannan shine kasan na 8 daga cikin jeren giyar muqaddimat tafsirin alqur'ani, wadda ni Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman al-Albani Zaria nake ainihin gabatarwa insha Allah ta'ala. Kuma wannan shine kasan na ainihin karshe daga cikin jeren giyar muqaddimar wannan tafsiri insha Allah ta'ala, wadda muke fatar kasan na gaba, wato kasan na 9, shine zai kasance kaset din farko wanda za mu fara daga tafsirin ainihin ta'awuzi da basmala, sannan sai mu shiga suratul fatiha. Sai dai ina ishara zuwa ga masu kallo da saurare cewa, kamar yadda na ce, ba tafsiri ne zan yi na hikaya ba, wato ba zan rike tafsirin wani malami guda ne ina bi ina karantowa ba, a ni ne zan rinka yin tafsirin alqur'ani din. Sai dai duk lokacin da na buƙatu zuwa ga wasu bayanai da na ga sun dace in zo in karanta su, to insha Allah ta'ala zan yi kokari in shaida wa mutane don a yi musu photo start da wuri su ainihin wato mallaka. Misali, karashin tafsirin da zan yi na sauran kwanakin da suka rage, duk gaba daya zan dauko daga muqaddimat tafsirin al-Imam al-Qurtubi ne, dangane da abin da ya shafi fassarar ta'awuzi da basmala da kuma suratul fatiha, wanda insha Allah ta'ala tafsirin namu duk a waɗannan wurare zai kai ya komo. Don haka ga tafsirin Qurtubi din, irin nuskar da zan ainihin rike na zo da ita, za a ainihin baiwa jama'a sai su je su photo start sai su samu insha Allah ta'ala daga gobe din ita ce zan karanta. Yan uwa masu kallo da saurare baki daya, ne muku fatan alheri nake cewa, idan ba ku manta ba, a bara na faɗi wasu tsare-tsare nawa na karatu da na mu'amala da ni kaina da makamantan haka. Abin da yake faruwa saboda mutane sukan tinkaro ne da irin nasu tunanin da irin nasu ɗabi'un, kuma su yi tunanin cewa haka za su yi mu'amala da ni, to in suka samu abin da wuya sai sukan ta koke-koke a kai. Don haka a bara na yi wasu kasusuwa na sa musu muqaddimat tafsiri ABC, to wannan ita ce matsayin ainihin wato kamar yadda za ka ga a cikin introductory part, wato ɓangaren shimfiɗa na littafi, haka ta yi sai ai mai shafi da ainihin wato ABC haka. Don haka wannan za mu tabbatar da shi yana nan, za ga an sa tafsir A, tafsir B, tafsir C, sannan sai kuma a sa tafsir number 1, tafsir number 2, har zuwa iya idda Allah madaukakin sarki zai difa. Ina fatan duk wanda yake sauraron wannan kaset da sauran kasusuwan yayi kokari ya samu jeren giyar waɗancan kasusuwa waɗanda ne guda uku a bara, lallai za su taimaka kwarai da gaske akan ya san in har mu'amala ta kama shi da ni, to ya natsu abin da ya ji a kaset din nan shine kawai, babu kuma compromise, babu sassautawa. Wannan kuma tsarin kowane ne, ko malami ne, ko mai mulki ne, kowane ne, kawai mun riga mun fitarwa da kanmu guidelines akan haka muke ainihin mu'amala. Innama muna ainihin nuna wa mutane akan cewa ita gudunmawa ga addinin musulunci kowa zai yi ta ne da gwargwadon iyawar shi, saboda haka abubuwan da kaji nake iyakacin su kenan abin da zan iya, ko ka buƙatu ka ɗora min wasu abubuwa da na ga bazan iya ba, bazan iya din ba, kuma iyakacin maganar kenan. Kuma duk abin da kaji a wannan kaset din na ce bazan iya ba, kar kai tunanin a fadin duniyan nan kakkaf a yau akwai wanda saboda girman shi ko darajar shi zai zo ya bada cin hanci da wannan girman shi ko darajar shi ko kudin shi ko mukami a canza wannan magana. Wannan tsari ne wanda ya shafi kowa a duniya in dai har ya buƙatu ya mu'amala da ni Muhammad Awwal Adam Albani insha Allah. Ita muqaddimatawa abin da yasa na tsawaita ta hakikanin al'amari saboda in fadi irin alqiblar da na dauka da kuma kullum ni na fi tunanin dalibai waɗanda nake fatan a gina su domin su samu ainihin dama wadda da ni da makamantana ba mu same ta ba a lokacin da muke ainihin koyon karatu, shi yasa muke gyarawa ainihin daliban da za su taho baya waɗanda muke fatan su ne za su zauna su yi wa ainihin addinin musulunci hidima, muke gyara musu yanayi mu kuma haskaka musu da gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ajiya na yi bayani dangane da yadda tsarin tafsiri ya samo tarihi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har lokacin da aka zo aka fara rubuta littafan tafsiri. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba har na dan fara shiga kadan daga cikin bayanai na abin da ya shafi tafsiri a cikin littafai na ainihin tafsiri. Malamai sun dauki salo iri-iri wajen tafsiri waɗanda su ne nake fatan yau na zo da littafan tafsiri kusan ainihin wato teburin nawa yau a cike ike da littafan tafsiri wadda ba za su gaza kamar littafai 30 ba ko makamantan haka. Ba ko ɗaya za a karanta daga ciki ba, kawai za a ɗan yi misalai ne ainihin akai don a haskaka wa ɗalibai su je su kuma su ci gaba da bincike dangane da waɗannan ainihin littafai insha Allahu ta'ala. Sannan in Allah ya so a cikin waɗannan kwanaki za mu zo da ainihin CD wanda yake ɗauke da software na waɗannan ainihin tafsirai gaba ɗayansu waɗanda ainihin wanda da yake buƙata za a siyar mishi insha Allahu ta'ala. Abu na farko da zan bayani kenan a yau. Abu na biyu zan yi bayani akan tsarin karatun, ma'ana yaya karatun zai kasance a wannan watan azumi da kuma sauran watannin azumi masu zuwa waɗanda dama ne bayani a ainihin wato bara, sai dai dan sake tunasarwa. Sannan mutumin da na buƙaci kuma na zabi ya ja baki shine Malam Musa Sahabi, zan faɗi dalilai na a lokacin, sai dai kadai zamu mishi tambaya ko zai iya jan bakin mutum mai technicalities irina, to zan yi mishi zan gabatar mai da waɗannan tambayoyin. Sannan sai buɗaɗɗiyar hanya ga masu kallonmu da sauraron mu akan za su iya ainihin tambayoyi dangane da abin da ya shafi ainihin al'amarin namu insha Allah. In ba a manta ba, ajiya muke bayani akan cewa bayan da ainihin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suka karantar da tafsiran da suka iya da wanda suka koyo daga malamansu sahabbai da makamantansu, sai kuma ainihin tafsirin alqur'ani sai ya dauki wani salo. Salon da tafsirin alqur'ani ya dauka shine malamai sai suka kasu nau'i biyu wajen rubutun tafsiri, akwai at-tafsiru bil ma'thur, akwai kuma at-tafsiru bil ra'yi. At-tafsiru bil ma'thur shine ka jawo aya alqur'ani sai ka jawo wasu ayoyi da hadisai da maganganu na malaman farko ka ainihin kawo su sai ka fassara su. Anan idan ba a manta ba, ajiya na fara mana ishara zuwa ga wannan kafcecen tafsiri gashi Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an, wannan ainihin littafi al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shine ainihin ya rubuta shi. Wannan littafi alhamdulillah yana ɗaya daga cikin littafan farko-farko wanda malaman hadisi kuma malaman tafsiri malaman fiqh malaman tarihi malaman aqida suka ainihin rubuta. Malami ɗaya ne amma tamkar da dubu. Wannan littafi mujalladi 15 ne gashi gaba ɗayan shi. To wannan yana ɗaya daga cikin at-tafsiru bil ma'thur, zai taimaka maka wajen fahimtar kusan duk wani fanni na irin tafsiri yadda ake so, domin bayan yana kawo hadisai yana kawo asarai kuma yana kawo sabanin malamai, sannan ya nuna ina ya karkata kuma menene dalilin da ya kai shi zuwa ga ainihin karkata akan haka. Iyakar takaitaccen ainihin bayanin da zamu yi kenan dangane da wannan kwarai da gaske. Al-Imam Al-Baihaqi ya ainihin wato yi aiki dangane da tattara tafsiri na Al-Imam Ash-Shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To zamu zo zamu yi magana dangane da ainihin wannan salon tafsiri wanda Al-Imam Al-Baihaqi yayi insha Allahu ta'ala. Amma ga wani littafin tafsiri wanda shi ma jiya na fara muku bayani akan shi, shine tafsirul Qur'an al-Azim musnadan ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama was-sahaba wat-tabi'in na al-Imam al-Hafiz Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris al-Razi wanda aka fi sani da tafsirin Ibn Abi Hatim. Wannan mujalladi 14 ne, jiya na yi tuntuban harshe na ce mujalladi 16, mujalladi 14 ne. Shi ma yana bada muhimmanci dangane da kawo tafsiri daga ainihin wato ayoyi da kuma ainihin hadisai da asarai na malaman farko. Sai dai kamar yadda na yi bayani jiya, kai ce har yanzu ba a samu cikakken shi ba. A mujalladi 14 da aka buga haka, akwai wuraren da gaskiya ba a same su ba, haka dai aka daure saboda ganin yadda ake bukata aka ainihin buga shi. Waɗannan littattafai guda biyu da na gabatar, gaskiya saboda Allah sai jarumin malamin hadisi zai iya bincike a cikin su, domin ana kawo isnadi ne, ba a faɗin matsayin isnadin ya inganta ko bai inganta ba. To kaga ba wai duk abin da ka gani zaka je ka kwaso ba, saboda tsari ne na kudama malaman da waɗanda suke kawo isnadi ya rage maka, kai ka je ka bincika don ka gane menene ke ciki, ya tabbata ko bai tabbata ba. To sannan sai al-Imam Suyuti Allah madaukakin sarki gafarta mishi, shi ma ya rubuta Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'thur. Wannan littafi mujalladi 8 ne, gashi Darul Fikr su ne ainihin suka buga shi. Shi ma shi baya kawo isnadi, maganganun yake kawowa na sahabbai da tabi'ai, wani lokacin hatta hadisai yakan kawo. To sai dai shi bai kawo isnadi, kuma baya faɗin matsayin abin ya inganta ko bai inganta ba. Na iya tunewa kamar shekara uku nake wa Samir magana akan cewa me zai hana ba zai manta takhrijin wannan ba. Ya dube shi sai ya ce mushkila, ya ce ai wannan babban matsala ce, wato aiki ne da yana buƙatar lokaci, domin sai ka nemo waɗannan littafan da Suyuti ya yi aiki da su, sa'annan kuma ka bibiyi isnadan su, ka bayyana matsayin su. To kaga wannan jan aiki ne kwarai da gaske, amma littafi ne mai matukar fa'ida da albarka. Allah gafarta al-Imam Suyuti. Sannan sai ainihin wato Fathul Qadir al-Jami' baina fannai riwaya wa diraya min ilmi tafsir na al-Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, Allah ya gafarta mishi. Wannan tafsiri mujalladi 5 ne, shi kuma Shawkani ya rubuta shi ne domin ya tattara ainihin tafsiri ta hanyar ainihin hadisai da ayoyi da asarai, da kuma ya nuna shi kanshi kwarewar shi. To Imam Suyuti da yake malami ne gogagge, yana da ilimi dangane da aqida da manhaji na ahlis sunna, sannan ya kware game da tarihi da abin da ya shafi harshen Larabci. Lalle wannan tafsiri nashi yana da matukar fa'ida kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan shine salan farko da naso in buga misali dangane da salan da malamai suka dauka na tafsiri, shine at-tafsiru bil ma'thur. Sannan sai at-tafsiru bil ra'ayi. At-tafsiru bil ra'ayi shine ka zauna kai da kanka kai tafsiri, ba tare da lallai kane kana kawo ainihin ayoyi da hadisai da za su taimaka maka wajen bayyana wannan ayar ba. Malamai sun kasa wannan nau'i biyu kamar yadda ne bayani. Akwai at-tafsiru bil ra'ayi al-mahmud, wanda malamai sun yaba sun gode game da wannan aiki. Akwai at-tafsiru bil ra'ayi al-mazmum. At-tafsiru bil ra'ayi wanda yake ainihin wato al-mazmum ay al-mahmud shine wanda malamin da ya goge da ilimin ya kware, sannan ba shi da wata muguwar bid'a ko kuma bid'a ko wata san zuciya ta tare da shi sai biya ainihin fassara al-Qur'ani. A ƙarƙashin haka aka samu ainihin al-Imam Fakhruddin Razi ya rubuta tafsirin shi mai suna ainihin wato at-tafsirul kabir wa miftahul ghaibi. Sai dai wannan tafsiri gashi mujalladi 15 ne, amma malamai gaba ɗayansu sun tabbatar da cewa Fakhruddin Razi bai kammala shi ba, ya rasu. Ya fara da daga tafsirin Fatiha suratul Baqara, ya zo suratul Anbiya, sai Allah ya dauki ran shi, Allah ya gafarta mishi. Sai aka samu wasu malamai suka zauna suka yi aikin karasa wannan tafsiri. To wannan tafsiri kamar yadda Fakhruddin Razi yana daga cikin malamai waɗanda ke danganta kansu zuwa ga bangaren ahlus sunna, duk da yana da aqida ta ainihin wato ash'ariyanci, amma yana bada muhimmanci zuwa ga raddi ga mu'tazila da falsafa da sauransu. To yana da matukar fa'ida kwarai da gaske. To wannan yana ɗaya daga cikin nau'in tafsiran da malamai sun yaba a kai, wanda yake ainihin tafsiri ne bil ra'ayi amma kuma mahmud, ma'ana malamai sun ainihin yaba. Sannan sai al-Imam Ibn Atiyya shi ma ya littafi ya sa mishi al-Muharrarul Wajiz fi tafsiril kitab al-Aziz. Wannan shi mutumin kasan Maghrib ne, wato mutumin yammacin duniya ne, ya rasu, ya rayu, ya rasu tun karni na 4 zuwa karni na 5, Allah ya gafarta mishi, ma'ana kwatankwacin yau shekara shi wajen 800 da rasuwa ko makamantan haka. Ya rubuta wannan tafsiri nashi, babu shakka gashi an buga shi a mujalladi hudu, amma wannan wani bugu ne wanda matabaata Daru Ibn Hazm ta hada gaba daya ta buga shi. Wannan tafsiri yana da matukar fa'ida, daga cikin tafsirai waɗanda aka rubuta su za a kira su tafsiru bil ra'ayi, amma kuma malamin ba ana nufin ra'ayi irin na ɗan tasha ba, ana nufin gogewa da ilimi irin ainihin ta malamai. To sa'annan malamai lallai sun yi wannan aiki kwarai da gaske, kuma sun fadada dangane da wannan aikin. Ga al-Imam Ibn Abi Zamani, wannan malamin hatta al-Imam Al-Qurtubi yana ɗaukowa daga gare shi. Wannan ainihin tafsirin mujalladi ainihin hudu ne zuwa biyar, tafsirul Qur'an al-Aziz na Ibn Abi Zamani. Shi wannan ya rayu ainihin a cikin karni na uku, ya rayu kuma ya rasu a cikin karni na uku din, wato kusan shekara 1400 da kusan shekara 1100 da wasu ɗan abubuwa akai da rasuwa shi wannan malami. To babu shakka ya bi irin wannan tsari na tafsirin Al-Qur'ani, ya kawo aya sa'annan ya zo ya tattaunata da gwargwadon irin ilimi na usul da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi mishi baiwa. Shi ma dai tafsiri ne wanda yake babu shakka malamai sun yaba da shi. Sannan sai malam Fairuz Abadi, wannan dai da ɗalibai suka sani mai Ƙamusul Muhit, ya yi wannan tafsiri ga shi Basairu Zawit Tamyiz fi Lata'iful Kitab Al-Aziz a cikin ainihin wato mujalladi na shida. Shi wannan in ya kawo ayar asali ba fassarar ta dame shi ba. Abin da ya fi damun shi shine yayi kokari ya fitar da wasu abubuwa na basira da ilimi da hikimomin da ke cikin ainihin ayoyin. Don haka ya so yayi kama da ainihin wato tafsiri al-maudu'i, amma tafsiri ne na Al-Qur'ani gaba ɗayan shi, wanda muke addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya ji kan Fairuz Abadi. Har yau daga cikin at-tafsiru bil ra'ayi akwai Malam Alusi, wanda ya tafsiri ya sami shuruhul ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-Azim wa sab' al-mafani. Wannan babban malami mutumin kasar Iraki ne cikin garin Baghdad, Allah ya gafarta mishi. Ya rubuta wannan tafsiri nashi babu shakka mujalladi 16 ne, yayi tafsirin al-Qur'ani gaba daya. To shi malami ne kuma wanda Allah ya mishi baiwa dangane da ilimi na ulum na sciences, biology da ilimin geography da sauransu. Don haka yana yawan kawo ire-iren waɗannan matsaloli da kuma matsalolin da suka shafi ainihin tarihi da matsalolin lughal arabiya, yana yawaita kawo su. Sannan sai al-baharul muhit fi tafsiri, wanda al-imam Abu Hayyan al-Andalusi al-Gharnati, mutumin Granada wato kasar Spain ta yanzu, wanda ya rayu cikin karni na bakwai, hakika yana ɗaya daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah, duk da ta babe musu daga baya ya koma hayyana zagin Ibn Taymiyyah din. Ya rubuta tafsirin shi mujalladi 15, gashi al-baharul muhit fi tafsir. Shi yana bada matukar muhimmanci game da nahwu da sarf da abubuwan da suke da alaka da ainihin harshen Larabci. Waɗannan gaba ɗaya jama'a dukkansu ana magana ne dangane da fanni na at-tafsiru bi ar-ra'ayi, amma wanda yake Mahmud. Sannan sai Zadul Masir fi ilmi at-tafsir, Zadul Masir na al-Imam Ibn al-Jawzi ne, Ibn al-Jawzi da aka sani mai littafin Talbis Iblis, ya rubuta shi tafsirin al-Qur'ani gaba ɗaya a cikin mujalladi ainihin 8. Yayi amfani da ilmomi na tafsiri ne ainihin yana kawo fassara al-Qur'ani, yana yawaita kawo ra'ayoyin malamai mabambanta a ƙarƙashin aya guda dangane da fiqihunta ko lughal arabiya ko makamantan haka. Wannan tafsiri yana da matukar kyau kwarai da gaske, sai dai galibi akwai bukata a samu gogaggen malami wanda zai iya tantance matsalolin, don wani lokacin ya kawo matsalolin sai ya kawo sabanin malamai, sai tafiya bakka ba tare da ya maka bayanin to wacce ce tafi inganta wadda za a dauke ta a matsayin madogara ba. Sai al-Imam al-Khazin, wanda an fi sanin tafsirin shi da Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil, wannan tafsiri mujalladi 4 ne wanda al-Imam al-Khazin ya rubuta, shi ma yana daga cikin at-tafsiru bil ra'ayi, kuma mafiya inganci domin malamin yana da kyakkyawar aqida da kuma ingantaccen ainihin uslubi. Sannan sai Kitab at-Tashil li Ulum at-Tanzil na ainihin Ibn Jazi al-Kalbi, wannan ma shi asali mujallad juz'i 4 ne ɗan siri-siri, amma aka samu ainihin Darul Kitab al-Arabi da ke Lubnan suka buga wannan tafsiri a cikin mujalladi guda ƙato haka. shi wannan malami yana bada muhimmanci dangane da tantancewa da tace kissoshin alqur'ani duk da yana da aqida ta ash'ariyanci lallai kenan ana buƙatar sai an yi tatatsantsan dangane da abin da ya shafi tafsirin shi sannan sai tafsirin Abu Sa'ud wanda aka fi sani da irshadul aqli salim ila mazayil qur'anil karim na al-imam Abu Sa'ud wanda ya rasu a cikin karni na 10 kusan zamani ɗaya suka yi ko da yana dan sama kaɗan da al-imam Suyuti mujalladi 4 ya rubuta wannan tafsirin nashi shi ma yana daga cikin littattafai na tafsir bir ra'ayi kuma waɗanda suke ingantattu kuma kyawawa to sa'annan akwai malamin da ya hada at-tafsir bir ra'ayi da at-tafsir bil ma'thur ya rubuta tafsirai ainihin wato guda uku shahararru amma guda biyu nazo da sunan dan su zama mana kyakkyawan misali akwai al-wasit fi tafsir al-qur'an al-majid shine al-imam al-wahidi mujalladi 4 malam wahidi mai littafin asbabun nuzul na qur'ani to wannan yana daya daga cikin ainihin tafsiran shi da ya rubuta sai kuma yazo yayi al-wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz shi kuma wannan ainihin mujalladi 2 ne dukkan su tsari ne na at-tafsir bir-ra'ayi musamman na biyu din shi al-wajiz din amma na farkon yana hadawa da ainihin at-tafsir bil-ma'thur Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da zan bayyana na abin da ya shafi at-tafsir bil-ra'ayi sannan ga wani malami wanda aka fi sani shi da al-imam Abu al-Muzaffar as-Sam'ani shi ma yayi amma shi tafsirin suratul Fatiha ce kadai yayi da Baqara dan haka ga su aka buga a cikin mujalladi guda Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi ma uslubi ne na at-tafsir bil-ra'ayi kuma littafin shi lallai ingantacce ne sai dai bamu sani ba malamin da ya ta hakikin littafin yana can yana ainihin haƙaƙa sauran koko ya saurara kenan wallahu alam amma nan dai abin da kadai aka buga shine tafsirin suratul Fatiha da kuma ainihin tafsirin suratul Baqara Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to a bangaren at-tafsir bil-ra'ayi kenan mahmudan bihi ga suna dan buga mana misalai sai waɗanda suka yi rubutu dangane da at-tafsir bil-ra'ayi su kuma mazmumun biha an zargi irin wannan tafarkin da suka dauka sama da su akwai al-imam az-zamakhshari shi dama ba mu'tazile ne mu'tazilawa kowa ya san irin aqidar su wani lokacin suna da kalmomi hatta zaka ga akwai rashin ladabi ga Allah madaukakin sarki ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama da gurgurdan aqidar su sannan suna inkarin abubuwa da yawa in aka ce mu'tazilawa a yanzu zaka fi fahimta su dan aka ce maka ƴan qalaqatu ko kuma in aka ce maka waɗanda ke cewa su ƴan qur'aniyuna ko ainihin makamantan haka to zamakhshari shi Allah ya taimake shi ya karantu amma ya fi gogewa da harshen larabci bangaren nahau da sarf da balaga da makamantan su to sai ya rinka fassara alqur'ani a bisa wannan karfin ilimin da yake da shi wanda ya rinka karkatar da ma'anonin ayoyi kuma yana zubo munanan aqidu a ciki wanda har sai da aka samu wani babban alkali ba malike al-iskandari mutumin ainihin wato kasar abin nan mutumin kasar misra ya zauna yayi aiki dangane da gyaran da kuma ishara zuwa ga waɗannan munanan aqidoji ne yana nuna su a ƙasa lalle wannan tafsirin kashaf yana da matukar hadari dangane da abin da ya shafi aqida ta gari gaskiya saboda Allah zaka ga yana inkarin abubuwan da yake tabbatattu ne sun tabbata a cikin alqur'ani da sunna amma in yazo sai ya dauki harshen larabci sai murda ma'anar su an buga wannan tafsirin nashi a mujalladi 4 to yanzu wannan tafsiri ne bir ra'ayi wanda yake malamai sun hadu gaba ɗaya akan zargin wannan irin tafarkin na al-imam az-zamakhshari Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗanda kuma suka fi al-imam az-zamakhshari wato hadari sune kuma tafsirul mutasawwifa to daga cikin tafsirin sufaye kuma mafi hadari shine nau'in tafsirin da aka kira shi da at-tafsirul ishari ko at-tafsirul ramzi wato abinda aka sani da tafsirin batiniya wannan shine ainihin shahararren tafsirin da ya shahara da aka fi sani da tafsirin ibnu arabi ba ibnul arabi ba mai alif da lam ba ibnu arabi wannan yana da matukar ainihin hadari kwarai da gaske domin tun daga alif lam mim ya fara karkatar da ainihin ma'anonin gaba daya dama irin da tafsiri ne na batiniya na ainihin yadda kake jin ƴan dariqa suke ainihin kama daji akan abubuwa dan da yazo zalikal kitabu gaba daya ma yace ba alqur'ani ake magana ba ba na lauhul mahfuz ba ma, ana magana ne akan kitabul jafar, wani littafi ne wanda duk ɗan shi'a sun haɗu akan cewa wannan littafin yafi alqur'ani, wanda wai mahdi zai zo da shi ƙarshen duniya. Daga nan zaka gane zumuncin aqidar tariqa da shi'a tun da. To ibnu arabi shi yayi wannan ainihin tafsiri, gashi na ibnu arabi, sannan yana da tafsirin futuhatul makkiya, duk dai gaba daya yana fassara abubuwan musulunci da aka sani kamar sallah, yace ba wai sallah ce aka sani wai ruku'u da sujuda ba, babu wata ibada haka a musulunci. Addu'a aka sani, babu wata zakka da zaka dibi kudinka ka ba wani, kawai abin da ake nufi tsarkin zuciya. Babu wata hajji da aka sani a tafi Makka aje a bata lokaci, yace kawai ziyara kabrukan waliyai mafi kusa shine ake nufi da aikin haji. Azumi kuma babu wata ibada da aka sani da zaka wuni kana ainihin yunwa, yace babu wannan a musulunci. Abinda ake nufi ka kama bakinka daga maganganun banza, ka kuma kiyaye cikinka daga cin haramun da azzakarinka daga yin zina da makamantansu, yace shi ake nufi azumi kawai. To ire-iren waɗannan kun ga ƴan takife ne. To ana kiran tafsirin su ar-ramzi, ko kuma ainihin ana kiran su al-ishari. Lallai malamai sun nuna hadarin da ke cikin ire-iren waɗannan ainihin tafsirai ƙwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sannan sai a zamanance kuma tafsirin Sayyid Qutb, shi ma tafsirin Sayyid Qutb yana daga cikin ainihin at-tafsiru bir-ra'yi. Shi kuma tafsiri ne a bisa tsarin ƴan boko masu kishin addini, wanda basu karantu game da aqida ba, basu ainihin goge da ilimin addini ba. Abin da ya dame su shine siyasar duniya da kuma rigingimin da ainihin duniyar musulunci take ciki ita da kanta, da rigingimin da duniyar kafirci take ciki, wanda duk wanda ya fahimci wannan maganar, ishara zuwa ga da'awar ƴan brothers kenan. In nace ƴan brothers ba ina nufin ƴan shi'a ba, kamar yadda aka yi wannan kuskuren fahimta a Najeriya. Don haka wannan tafsiri ne na ƴan brothers, daga mujalladi shida ne ya yi shi, tare da cewa an taɓa buga mai mujalladi takwas ɗin shi, amma wannan mai mujalladi shida wanda ainihin Darul Shuruq suka buga, gashi nan fi zilal al-Qur'an na ainihin Sayyid Qutb. To a ciki akwai abubuwa da yawa waɗanda suna da ɗimbin haɗari da kuma shirme da bankaura, waɗanda gaskiya saboda Allah malamai sun fito sun ainihin bayyana haɗurran irin wannan. To duk wannan yana daga cikin at-tafsiru bir-ra'yi amma al-mazmum. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sannan sai tafsirai kuma masu inganci, waɗanda su kuma masu bin aqidar sunna a bisa manhajin salaf suka zauna suka rubuta su, waɗannan malamai ne, ahli sunna ne, masu aqidar salafiyya suka zauna suka rubuta at-tafsiru bir-ra'yi galibi, amma kuma mahmudun biha. Daga cikin su akwai ainihin wannan littafi mai suna Tafsirul Qasimi, an fi sanin shi da Mahasinut Ta'wil. Wannan littafi mujalladi 17 ne. Lallai wannan littafi yana daga cikin tafsiran da ahli sunna suka rubuta, wanda ya fi kama da tsarin at-tafsiru bir-ra'yi, duk da yana kokarin kawo ayoyi da hadisai kadan kadan, amma yana kokarin shi ya fassara al-Qur'anin ne shi da kanshi da fahimtar shi, amma a bisa kyakkyawar aqida da kyakkyawan tafarki. Wannan tafsiri yana da kyau, ahli sunna ainihin su same shi, kuma ainihin su dogara da shi. Sannan kuma sai tafsirin Fathul Bayan fi Maqasidil Qur'an, wannan ma tafsiri shi mai littafin ma karara yace ainihin tafsirun salafiyun asariyun, yace shi kanshi tafsirin ma salafi ne, kuma shi kanshi tafsirin ma dan naga hadisi ne, ma'ana an cika shi da ainihin abubuwan da kadai sun dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, koda baya kawo su ainihin karara. Wannan tafsiri mujalladi 7 ne, Fathul Bayan, ainihin wato na Sheikh Siddiq Hassan Khan, wanda ya littafin Ad-Durarul Bahiyya, asalin shi shi mutumin kasar India ne. Sannan sai ainihin tafsirin Malam Jazairi, wanda galibi ƴan gasa karatun Al-Qur'ani sun san shi, mujalladi 4 ne, Aisarut Tafasir li Kalam Al-Ali Al-Karim Al-Kabir. Wannan malami lallai tafsirin shi yayi shi ne ma da uslubin kamar wanda za a karantar da dalibai, dan zai kawo aya sai ce at-tafsirul ijmali, ya fassara kalmomi da makamantansu. Wannan tafsiri ne kyakkyawa, wanda yake ya cancanta ya zama abin dogaro, musamman makarantu irin su Haya Islam da makamantansu, abin a ba su shawara ne su rinka karrarar da irin wannan ainihin tafsiri, domin littafi ne mai kyau, mai kuma fito da ma'anoni kwarai-kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya saka wa malamin da alkhairi. To sannan sai tafsirin Raddul Adhhani ila ma'ani al-Qur'an na al-Qadi Abubakar Mahmud Gumi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mu. wannan ma tafsiri ne na alqur'ani baki ɗayan shi mujalladi guda biyu. Wannan yana daga cikin bugun farko wanda ainihin aka yi tun lokacin da farko-farkon lokacin da littafin ya bugo ya fito. Dama shi asalin mai littafin kamar yadda aka san shi gashi ɗan Najeriya ne mai kyakkyawar aƙida wanda shine jagoran karantar da da'awar salafiya ma a Najeriya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Kuma a muqaddimar littafin dama ya faɗi cewa yana son ne ya dawo da tunanin musulmi zuwa ga kyakkyawar fahimta wa alqur'ani, dan haka ya sanya wa littafin raddul adhan ila ma'ani alqur'an. To malamin yayi kokarin musamman ayoyin da suka shafi aqida da ayoyin da ainihin wato aka yi kokarin karkatar da ma'anarsu a kawo wani shirme, yayi kokarin ya rinka dawo da al'amarin a yadda ya kamata ya kasance. Waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda zan yi dangane da waɗannan tafsirai. Sannan sai kuma wasu tafsirai na wasu malamai waɗanda su ma suna da kyawawan aqidu. Na ɗaya akwai tafsirin Malam Shaibatul Hamd, wani malami ne daga farko-farkon malaman da suka fara karantarwa a Jami'ar Islamiyya da ke Madina, mujalladi 7 ne, gashi Tahzibut Tafsir wa Tajridut Ta'wil mimma ulhika bihi min al-abatil wa radi'il aqawil. Wato wannan tafsiri ne ya kokarin ya tace duk irin maganganu na shirme da ake kawo cikin tafsirai, to ya tabbatar da abin da yake ingantacce. Wannan malami Malam Abdul Qadir Shaibatul Hamd shine ainihin ya rubuta shi, lallai tafsiri ne mai kyau kwarai da gaske. Sannan sai tafsirin Ibn Taymiyyah wanda nake muku ishara akai, wanda asali shi yafi kama da at-tafsirul mawdu'i domin ayoyi ne da suka shafi tauhidi da aqida da manhaji da raddoji zuwa ga munanan kungiyoyi da mugayen aqidu, shine at-tafsirul kabir, shi kuma mujalladi ainihin 8 ne na Ibn Taymiyyah gashi. To wannan tafsiri ma mai kyau ne musamman ga wanda yake so ya bincike ya san wasu ayoyi da wasu kungiyoyi suke kafa hujja da su suna murda ma'anarsu. Don ka samu wannan tafsirin zai warkar da kai game da irin waɗannan matsaloli. Sannan sai tafsirin Ibn al-Qayyim mai suna Bada'i'ut Tafsir al-Jami' lima fassarahu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Wannan tafsiri mujalladi 3 ne. Shi ma ba shi ne ya zauna ya aikin rubuta shi ba, sai dai an ɗibo daga cikin tafan shi ne ayoyin da ya fassara, waɗanda za ka ga ainihin akwai ingantaccen tafsiri dangane da wannan aiki kwarai da gaske. Kamar yadda jama'a suka sani, ba ina bin tartibin bane a bisa yadda tsarin zamanin yake, domin ga tafsirin al-Imam al-Baghawi wanda aka fi sani da Ma'alimut Tanzil. Wannan tafsiri ne ingantacce daga cikin tafsirai mafiya kyau wanda ya tace shi ya zuba kyawawan aqidu a ciki da kuma fassarori waɗanda suke tabbatattu. Sannan ya kore duk irin karirai da ake zuba a tafsirai na ainihin wato Yahuda da makamantansu. Wannan tafsiri mujalladi 4 ne ainihin aka buga shi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Sannan sai babban malami Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, Allah ya gafarta mai. Wannan tafsirin an buga shi a cikin mujalladi 6, akwai wanda ake buga mujalladi 8, wani mujalladi 10. Wannan tafsiri yana daga cikin ainihin wato tafsirai mafiya inganci waɗanda na sha bayanai akan su. Ya fassara al-Qur'ani da al-Qur'ani, ya fassara al-Qur'ani da sunna, ya ɗibo zantuttuka na malamai ya biyo kuma ya tattauna su ɗaya bayan ɗaya. Sannan sai tafsirin malamin malamai shine Malam Nasiru Sa'adi, malamin Usaymin, ya rubuta Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Wannan ainihin tafsirin nashi yana daga cikin tafsiran da a zamanin nan aka rubuta su ingantattu, waɗanda suke fitar da matsalolin da suka shafi aqida su bayyana su ƙarara, tare da kuma raddi ga waɗanda suke masu bid'o'i ne da ainihin son zuciya. Sannan akwai majalis na tafsiri da shi Malam Shankiti ya rinka zama yana karantar da ɗalibai wasu matsaloli akan tafsiri da wasu ayoyi. Daga kasusuwa ne aka samu waɗannan, aka ainihin haɗa su a cikin mujalladi 5, gashi ainihin wato Al-Azbun An-Namir min majalis Shankiti fi tafsir. Wannan ainihin tafsiri yana da kyau kwarai da gaske, sai dai wasu wuraren kamar yadda shi wanda ya aikin saukewa yake cewa kasusuwan wani lokacin ba sa fita, so baya iya gane wasu maganganun, don haka sai ya tsallake su. Allah ya kiyaye ciwon da ake fama da shi har Najeriya ma kenan, Allah ya taimake mu. To bayan wannan sai ainihin wato tafsirun Baydawi, wanda shi ma al-Imamul Baydawi malami ne na sunna, ya rubuta ainihin at-tafsir bil ra'ayi takaitacce ya rubuta shi ya taccho shi daga ainihin tafsiran malaman da so gabace shi an fi san wannan tafsiri da anwarut tanzil wa asrarut ta'wil al-imam al-baydawi ya rubuta wannan tafsiri kwarai da gaske sannan sai wani malami wanda shi tafsirin nashi ya fi zama kamar kamus ne kalmomin al-qur'ani ya fi bada muhimmanci ya fassara su shine ainihin al-imam Mahmud ibn Abi al-Hasan an-Naisaburi ijaz al-bayan an ma'ani al-Qur'an wannan mujalladi biyu ne ya fassara al-Qur'ani baki ɗayan shi amma shi kamar yadda nace galibi kalmomin yake bi yafi bada muhimmanci akan su misali kamar yadda zaka ji da Allah yake cewa ta'amul ladina utul kitaba to ta'amul ladina utul kitaba din nan sai ya ce zaba'ihuhum abinda ake nufi da ta'amu yankan su ba wai ma shinkafar ba to kaga kaman nan yanzu irin yadda yake bin tafsirin kenan ba yana bin shi fassara shi bane ainihin gaba daya to sannan sai malaman sunna waɗanda suka bada muhimmanci dangane da fassara ayoyin ainihin alqur'ani dangane da aqida tafsirin da nayi fara karanta muku bara amuciya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice a wannan fagen shine sabilur rashad fi hadi khairul ibad a cikin mujalladi 4 malam mashhur ya dauki wannan ainihin wato littafi yayi ta hakikin shi asalin mai littafin shine al-allama al-sheikh muhammad taqiyuddin ibn abdul qadir al-hilali Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan tafsirin yana tattaro ayoyin aqida ne wanda suka shafi tauhidi yana tattaunawa da ayoyin shirka kamar in ka saurari tafsirin mu na yau da muka yi da na jiya da shekaran jiya zaka ga lallai masu shirka wajen tsafi da bori da bokanci basu ji da dadi ba a cikin tafsirin to wannan an samu wani malami shi ma da ya tafsiru ayatul aqida lashi istiradun shamil li madhhab al mufassirin fi al aqida wannan ya rinka kokarin tattaro ra'ayoyin da mabambantan malaman nan suke da su dangane da aqidoji yana tattauna irin ayoyin da suka tattauna da ayoyin da suka yi wa ta'wili da makamantan haka mujalladi biyu ne gashi nan ainihin ad-doktor abdul aziz shine ya rubuta shi ainihin wato haji mujalladi biyu ne kama ainihin yadda na fadi to sa'annan sai at-tafsirul munir fil aqidati wash-shari'a wal manhaj wannan kuma tafsiri ai salin shi mujalladi juz'i 32 ne mujalladi 16 kenan shi yana bada muhimmanci game da aqida da mas'alolin fiqhu da kuma tsarin yadda ya kamata a karantar ko kuma a dora jama'a akan ainihin da'awa ta musulunci malamin da yashi shine al-ustaz ad-doktor Wahaba al-Ruhaili shine ya rubuta wannan littafi malami ne dan kasar Dimashq yana bada muhimmanci game da lughar arabiya kwarai da gaske dan yakan dau lokaci wani lokacin yayi irabin ayoyin al-Qur'ani baki dayan su to aka ce karshen tikatik sai kuma tafsirin malaman fiqhu waɗanda su waɗannan malaman fiqhu ne suka ce za su yi tafsirin al-Qur'ani dan haka su abin da yafi damun su sune mas'alolin fiqhu daga ciki gashi kamar yadda na fara fadi bai haƙi ya tattaro ire-iren waɗannan dangane da aikin da al-Imam Shafi'i ya sa mishi ahkamul Qur'an sannan sai littafi mafi girma a wannan fagen shine tafsirin ainihin Qurtubi al-Jami'u li ahkamul Qur'an shi an yi mishi bugu guda biyu waɗanda su suka fi shahara asalin tsohon bugun shi mujalladi 22 ne sabon bugun shi kuma mujalladi 24 ne sabon bugun gashi wannan sabon bugun misali gobe fassarar da zamu biyo dangane da ta'awuzi da basmala da suratul fatiha da wasu matsaloli shi zamu duba wanda ainihin ad-doktor Abdullahi ibn Abdul Muhsin al-Turki ya ta hakiki mujalladi 24 ne dan haka ainihin zamu aje shi gefe guda domin shine za a baku wanda za ku je ainihin ayi photo start insha Allah aikin da al-Imam al-Qurtubi yake yi shine bada muhimmanci game da ayoyin da suka shafi hukunce tare da cewa yana bi yana yin tafsirin amma yana bada muhimmanci dangane da hukunce na fiqhu sannan har wa yau daga cikin at-tafsirul mawdu'i akwai ahkamul Qur'an na malam Abubakar al-Jassas mujalladi 3 ne wannan da daddan malami ne wanda ya bada muhimmanci dangane da abin da ya shafi tattauna mas'alolin fiqhu yanzu dubi babi ne yace babul hamili wal murda babin da ya shafi hukuncen mace mai ciki da mai shayar da nono game da azumi da wasu ibadoji gashi nan ya tattauna babul gulami yablughu wal kafir yuslimu fi ba'd ramadan idan yaro ya musulunta ai idan kafiri ya musulunta da rana tsaka, shin azumi zai dauka a lokacin ko kama baki zai yi? Sai tattauna maka mas'alar. Yaro ne sai ya balaga ko yarinya da rana tsaka, shin yaya al'amarin azumi, dauka za ta yi ko kame baki? To ire-iren wannan dannan matsaloli yake tattaunawa insha Allah, wanda muna fatan in mun je wurare makamantan haka mu ma za mu tattauna su insha Allah ta'ala. Sai al-Imamu Abubakar ibn al-Arabi, shi ma littafin shi Ahkamul Qur'an mujalladi 4 ne, shi ma yana tattauna matsaloli daya bayan daya, domin galibin littafin nashi yana jingina a jikin al-Imam al-Qurtubi ne. Sannan sai Suyuti al-Qalamin shi baya bushewa game da rubuce-rubuce. Kaga dai Suyuti an ce yayi Ad-Durrul Mansur, to sannan ga Suyuti yayi Al-Iklil fi Istinbat at-Tanzil, wannan littafin mujalladi 3 ne. Ayoyin da suka shafi hukuncen fiqhu Imam Suyuti yake ainihin ciccirowa. Sannan kar amanta da kuma aikin da Suyuti yayi na tafsirin Jalalaini. Jalaluddin al-Mahalli ya fara tafsirin daga Suratul Kahfi, da ya kammala Suratul Kahfi zuwa ainihin Suratul Nas, sai kuma ya je ya dauko Suratul Fatiha sai ya zo ya tafsirin ta, sai ya kwanta ya rasu. Imam Suyuti sai ya zo ya fara tun daga Suratul Baqara har zuwa Suratul Isra. To ana cewa wancan Jalaluddin, shi ma Suyuti ana ce mai Jalaluddin, kaji dalilin da yasa ake cewa tafsirin Jalalaini, tafsirin Jalalu da Jalalu, kaji dalili kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan sai kuma ainihin daga cikin malaman da suka yi tafsiri irin wannan akwai al-Imam Sa'is al-Sheikh Muhammad ainihin wato Ali al-Sa'is, shi kuma mujalladi 2 ya rubuta wannan tafsiri nashi, ya sa mishi ainihin wato tafsiru ayatil ahkam, shi ma yana tattauna ayoyi ne da suka shafi hukunce-hukunce irin wannan. Sannan sai sabuni shi ma mujalladi 2 ya sa mishi rawa'iul bayan tafsiru ayatil ahkam min al-Qur'an, tare da cewa waɗannan duk suna da matsaloli saboda galibin su ƴan brothers ne, saboda haka duk inda suka tafi sai sun sai da hali, sai sun bayyana hali. Sannan sai ɗaliban malam ainihin Usaymin, daga ciki akwai Salahuddin Muhammad Sa'id, suka bi suka tattara ainihin wato tafsirin ayoyi da suka shafi hukuncen fiqhu na Usaymin, gashi tafsiru ayatul ahkam a cikin mujalladi 2. Sa'annan sai ainihin malam Salim ibn Eid al-Hilali da shi da malam Muhammad Musa Nasar suka zauna, su kuma suka yi ithaful ilf بذكر الفوائد الالف والنيف من سورة يوسف عليه السلام. wannan tafsirin sura ce guda daya, amma a cire fa'idojin da ke cikin surar kawai guda daya, ita ce suratul yusuf. Suka rubuta mujalladi 2 suka tafsirin surar da fa'idoji da fiqhun da ke cikin ta baki daya. To sannan sai aka samu wani babban malami mutumin kasar Syria mai suna Dr. Saleh Al-Khalidi, shi kuma ya rubuta littafi mujalladi 4, ya sa mishi al-qasasul qur'ani ardun waqa'i wa tahlil ahdaf. Wannan littafin kissoshin qur'ani yake tattaruwa, sai tattaro duk inda akai tarihin annabi Musa, sai bi sai mai maka da su kama abu guda, sai baka su gaba daya. To da yake malamin hadisi ne, yana bi yana naqadin wasu abubuwa da yawa waɗanda zaka ga an ginu akai, kuma sai kaga Allah ya kyauta waɗannan abubuwa suna buƙatar tabbatar da cewa ba daidai bane. Sai al-Imam Fakhruddin Razi Abdullah ibn Muhammad, wanda ya littafin ainihin Mukhtar as-Sihah, masu karatun Larabci sun san kamus mai suna Mukhtar as-Sihah, yazo yayi tafsiru gharib al-Qur'an al-Azim, kalmomin da ke cikin al-Qur'ani shi kuma yayi dictionary akan su, gashi tare da cewa malamai sun yi wannan aiki, al-Imam Damighani yayi, Makhluf da sauran su duk sun yi ainihin waɗannan aikace-aikace. Don haka jama'ar musulmi, kun ga an ce zara ba ta barin dami, teburin yanzu yake cike, amma da yake na ɗauka ne ta buga misalai, gashi alhamdulillahi mun ainihin wato tattauna matsalolin ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala. Don haka waɗannan littattafan, kamar yadda na ce, ba mun zo mu karanta ko ɗaya bane daga ciki, kaɗai don in buga muku misalan irin yadda malamai suka yi wannan aikin. Domin kasancewa in ka ce za ka yi tafsirin Al-Qur'ani, to gaskiya ba aiki ne irin yadda mutane suka ɗauka cewa ai shikenan za ka wuni kana tsalle akan babur, kana yawo, kana hirar dandali, sannan kuma ka zo ka ce ainihin za ka ainihin yi tafsiri na Al-Qur'ani ba. Lallai kana buƙatar ka samarwa da kanka wadataccen lokaci na nazari. Idan ba ku manta ba, har na ce ku dubi malami irin Abubakar Mahmud gumi Allah ya gafarta mishi, malamin tafsiri ne, malamin fiqh ne, ya kai ya komo, amma yace idan watan azumi yayi yakan aje dukkanin ayyukan da yake yi sai ainihin sauke littafin tafsiri sai ta nazarin su, tare da cewa fa shi ya rubuta tafsirin wanda in yaso zai iya shantakewa kawai sai la'asar ta ya dauko tafsirin ya ci gaba da fada mutane abin da ya rubuta, amma ya san cewa dole dukkan ƙwararren malami yana yin abin da ake kira lesson plan, wato sai ya tsaya ya shirya ya tsatsara darussa da ainihin makamantan haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda na so ainihin insha Allah ta'ala dangane da ƴan uwa waɗanda suka ƙware game da karatun ainihin wato turanci. Ga wasu littafai guda biyu zan ba su shawara su je su same su. Akwai usulul tafsir, sunan littafin kenan, da turanci kuma suka sa mishi the methodology of Quranic interpretation, Dr. Abu Amina Bilal Phillips shine yayi shi wannan littafi. Ina fatar dalibai musamman da malamai masu tafsiri waɗanda suka ƙware da turanci su samu wannan littafi, zai taimaka musu ƙware da gaske dangane da bayanai akan abubuwan da suka shafi sanin tsare-tsare da shawarori da ilmomin da za su taimake ka wajen ka iya kyakkyawan ainihin tafsiri. Sannan sai kuma the introduction to the sciences of the Quran, shi kuma Abu Ammar Yasir Qadi shine ya rubuta wannan littafi, shi ma dai kamar wancan sai dai yafi wancan fadada bayanai ƙwarai da gaske. Waɗannan littafai galibi ainihin ana samo su ga sunan a Kaduna a wata wani bookshop da suka sa suna Darut Tauhid, yana ainihin wato sayar da littafai ire-iren waɗannan, to da yake foreign books ne, littafai ne na turanci na kasashen waje, zaka same su da tsada ƙwarai da gaske. Sai ga littafi kamar wannan sai a ce maka 10,000 ko 8,000 ko makamantan haka, saboda dama kowa ya san littafan turanci suna da tsada. To anan kafin karkare wannan bayanin nawa, zan yi bayani dangane da wani nau'in tafsiri wanda galibi a waɗannan zamani waɗanda suka yi karatun boko su suka fi ba da ƙarfi da shi, shine ainihin at-tafsirul ilmi, wato the scientific tafsir. Wannan irin tafsirin yana ba da ƙarfi matuƙa ƙwarai da gaske game da abin da ya shafi ayoyin kimiyya da fasaha. To ina ba da shawara da kuma tuntubar ƴan uwa su gane cewa gaskiya hikimar saukar da Al-Qur'ani shine a fahimce shi kuma a bautawa Allah. Ba daidai bane ka kallafa wa kanka duk wata aya da kazo sai kai kokarin fitar da science, abin da ya shafi geography, astronomy da sauransu. In akwai babu laifi, amma in babu ba lallai bane kamar yadda galibi su tantawa tafi ne da aka karantar da aka saukar da shi, a karanta shi ayi aiki, a gyara aqida, a gyara ibadoji. Ba lallai bane sai an gamsar da turawan yamma cewa duk abin da suka kirkiro a ce wai gaba ɗaya sai an yi kokarin fitar da shi kai tsaye ko kuma a fakaice a cikin Alkur'ani. In an samu haka madalla, in ba a samu haka ba fa, Alkur'ani gaskiya ne, ka yadda ko baka yadda ba. Ina fata an gane. To waɗannan ainihin su ne insha Allah. Sannan kamar yadda na fara faɗi tun a bara, ku yi mini uzuri, na samu kaina ne a cikin ayyuka masu ɗimbin yawa a tsawon shekarar, na ce koda bayan sallah zan ware ranaku wanda zan rinka yin tafsiri insha Allah ta'ala. Ina fatan Allah ya taimake ni dangane da cika wannan alƙawari, dan haka ba wai da watan azumi ne kawai kamar yadda wasu ka dauka ake yin tafsiri ba, hasali ma in aka ce kadai tafsirin Alkur'ani ana yin shi da watan azumi ne, ko kuma ainihin sallolin dare ana yin su da watan azumi ne kadai, to kuma wannan kuskure ya shiga, an kuskura fahimta. Ana yin sallolin dare a duk tsawon shekara, sai dai yi da watan azumi yana da ƙarin daraja. Tafsirin Alkur'ani ana yin shi duk shekara, inma watan azumi da ya kasance watan Alkur'ani shine kaga ana bada muhimmanci. To amma ni kuma ina bada shawara ga ahli sunna, kar su shiga cikin ƴan hayaniya ya zama tunda an sa tafsirin suwa ne, mu ma sai an sa namu a radio, mu ma sai an sa namu a radio, har ya zama mu da muke da gogaggun malamai da suka iya tafsiri madadin mu aje cewa na'am, idan muka samu a gidan radio aka sanya tafsirin a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da tafsirin a Sheikh Ja'far Mahmud Adam, waɗannan tafsiran guda biyu sun isa su wakilce mu. To amma in muka mai da abin kuma ya zama kamar siyasa, mu ma sai an ji muryar malamin mu, sai an ga hoton mu, mu ma to kuma wannan abin ya kama wata hanya daban, gaskiya tsakani da Allah. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da nake ganin babu bukata a zuwa yanzu cewa sai an sanya waɗannan tafsirai namu da ainihin muke yi. In ma har haka ne, za mu samu wasu gidajen radio da wasu gidajen talbijin bayan sallah, lokacin da duk an gama wannan ainihin tafsirai awa ɗaya minti talatin, awa ɗaya minti talatin bayan kaza, to za mu samu wasu gidajen radio waɗanda za mu iya kai musu ainihin yarjejeniya da su, su rinka sa mana. Wannan shi ne. Amma muna ba da shawara dai, ɗan uwa ahli sunna, kar su matsa wa kansu su ɗauki abin cewa kamar ya zama ainihin wani buduri ko kuma wata siyasa. Tafsiran nan guda biyu na waɗannan malaman sunna da na faɗi, babu shakka ya isa ya wakilce mu a zuwa yanzu. Ba mu san abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi gaba ba. Waɗannan kenan. Don haka in Allah ya so, za mu ci gaba da yin tafsirin Alƙur'ani duk cikin watan azumi da gwargwadon yadda Allah ya raya mu da ranmu da lafiyarmu. Kuma za mu ci gaba da yin tafsiri ko da bayan azumi. Amma kamar yadda aka sani, dukkan ranar Asabar da Lahadi fa, to in Allah ya so, mun ba da ita ne ga karatun Sahihul Bukhari ko kuma karatun hadisi a wannan masallaci. Amma Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, kwanaki biyar, to waɗannan ranaku ne waɗanda za mu yi su kaɗai domin tafsirin Alƙur'ani. To in Allah ya kai mu bayan sallah a natse, za mu sanar da jama'a irin salon da karatun tafsirin zai ɗauka, ga ishara zuwa ga yadda zai kasance. In muka yi karatun Sahihul Bukhari Asabar da Lahadi, idan a cikin makon da zai shigo ina da lokaci da za a yi karatu, to tafsirin za a yi, sai in ce rana kaza da rana kaza a shirya za a yi tafsiri. Don haka mutanen Markazun Salafiya, sai ku shirya da ainihin ɗaukar wannan nauyi insha Allahu ta'ala. Misali, an tashi karatun Bukhari ranar Lahadi, to sai mu ce jama'a Litinin, Talata da Laraba za mu yi tafsiri. Don haka sai a zo a ci gaba da tafsirin nan da muke da watan azumi, ba wani bane za mu abin. Ko mun fahimta jama'a? To haka in Allah ya so, a muciya ma za mu zo mu yi musu wannan tsari insha Allahu ta'ala. To kamar yadda na ce, babu shakka tun lokacin da su Malam Musa suka nemi cewa in yi musu tafsirin Alƙur'ani a wannan masallaci nasu, fiye da shekara goma da ta wuce, nake nuna musu ina son duk abin da za a yi a tsaya a yi shi a bisa tsarin da ba za a kauce ba. Daga ciki na ce a samar min wanda zai zama majabaki ne. Majabakin nan ya zama na farko ya iya karatun Alƙur'ani da gaske. Na biyu, ya zama yana da cikakken mutunci a cikin al'ummar shi. Waɗannan abubuwan idan su Malam Musa ba su manta ba, su ne abubuwan da na ba da ƙarfi a kai. Sannan sai abu na uku wanda yana da matuƙar muhimmanci, shine in har wani aka sa zai ja baki din nan, to ya tabbatar da cewa dillan da ake buƙatar jan bakin nan, ko yana da wata tafiya, to zai haƙura. Kamar yadda duk yadda na kai da uzuri na tunda na sa muku Asabar da Lahadi, in ba abu ne ya sha kaina ba, to duk Asabar da Lahadi za a yi karatun Sahihul Bukhari din nan. Don haka abinda muke fata shine Malam Musa sahabi shine zai ja bakin tafsirin nan, kuma shi zai ja bakin tafsirin nan gaba ɗayan shi. Sa'annan duk sa'ad da ake da tafsirin nan, to zai kiyaye rana, zai kiyaye lokaci. Allahumma sai inda uzuri na larura, to a tsari na ba na son sai na zo na zauna zan yi tafsiri in ga wani ya zauna, a'a, sai a faɗa min tun wuri wani ba zai samu damar jan baki ba, to sai in kawo shawara ko kuma mu nemi mafita. Amma kada sai na zo na zauna sai in ga wani, ina wanda muka tsara zai ja baki? A'a, ya ba da uzuri amma ya abin to ban karɓi wannan ba. To waɗannan suna daga cikin tsare-tsaren da nace Malam Musa ya fito ƙarara ya faɗa a jama'a zai yi wannan aiki, kuma zai iya kula da waɗannan abubuwan. To waɗannan su ne ni tambayoyina da kuma ainihin iktirahat ɗina insha Allahu ta'ala. To Allah gafarta malam, sai ka matso bismillah ka bayyana wa mutane insha Allahu ta'ala. Ka miƙe su ganka, ka gansu.
To jama'a assalamu alaikum. Watan ko lokacin da malam aka tsara fara tafsiri a nan yace ni zan ja baki, kuma na amince, ina ganin a cikin jeren giyar karatutukan da ni kadai ne ni tafsirin da aka shigo da shi daga baya, wanda na suratul nur da dai surori su ne ban samu ja ba, kuma saboda wasu dalilai ne a lokacin na tafiya bana nan. So kuma gaskiya na riga na yi kudura yin tafiyar ma ne yace za a yi tafsirin saboda ban san za a yi ba wannan kenan. Kuma sai na ga ba asalin tafsirin da shi aka faro da ni bane, wannan yasa gaskiya na riga ne tafiyar ban dawo ba. Amma in Allah so indai ba wani laura na rashin lafiya zuwa musala.
Na biyu jama'a, sai kamar yadda muka abin nan, kamar yadda yake ishara yanzu ya kwana cikin shirin cewa duk ran 25 ga watan Sha'aban za mu rinka fara tafsiri, wanda in Allah ya so sai 25 ga Ramadan za mu rinka tsayawa. Kamar yadda na gaya muku bana, akwai uzurin da ya bijirin wanda yake 19 ga ainihin Ramadan din zan ainihin saurara. Amma in Allah ya so, abinda muke so duk shekara za a rinka yin karatu na kwanaki 30 tsakanin karatun tafsiri din insha Allah da karatun Sahihul Bukhari, wato a fara daga 25 ga Sha'aban a tsaya 25 ga ainihin watan azumi. Dan haka hatta matan aure da na saba musu wa'azi 25 ga watan Ramadan da nan da safe, can kuma a Kaduna 26 ko 26 a nan can 27 bana duk ina ba su uzuri. Duk Allah su yi haƙuri, akwai uzurorin da ainihin suka taso wanda ba zan samu damar gabatar da haka ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, yanzu nawa lokacin ya kare da na Malam Musa, naku lokacin ne yanzu. Babun maftuhun fi tarhil as'ila al maktuba thumma al mushafaha, rubutattun tambayoyi. Na'am. Wani yana tunasashe mu akan wasu muka yi waɗanda suka shafi ainihin wato Al-Qur'ani mai girma, waɗanda muka ce za a yi dangane da hukuncen ulumul Qur'an da kuma abubuwan da suka shafi ahkamul masahif. Insha Allah ta'ala za mu sako su, za ka ji su a cikin tafsirin nan da za mu zo mu ainihin fara a gobe insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am. To kamar yadda muka karanta a baya cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka koyi ayoyi 10 sai sun tsaya ga irin yadda suke nan na da su san hukunce da aiki da sauransu. To yanzu gashi kuma malaman ainihin wato hadda da suke karantar da su ba haka suke musu ba. Ya dace din malaman hadda ainihin wato su dawo gaskiya suna yi muku hakan din. Innama ku din kuma kar ku rinka ci da zuci. In kuka duba mutumin da yaje zai karanta business admin a jami'a shekara 4 yake yi, amma mutumin da zai karanta medicine fa sai shekara 7 in lokacin mai shekara 8, saboda zai mu'amala ne da rayuka da rayuwar jama'a da lafiyarsu. To wannan zaka yi mu'amala ne da Al-Qur'ani, dan haka da ka haƙura abi a hankali. Malaman muna ba su shawara akan su dauko wannan uslubin. A ƙashin gaskiya ni ina so in gaya muku, ina ganin abin da ya kamata a yi wa Qur'ani ne game da karantarwa. Gaskiya ba a samar wa da Qur'ani makaranta wadda nake da ta cancanta a ce an samar ba tsakani da Allah. An daina tura yara gabas, ko kuma mu nan an daina tura yara gabas da sauransu. Wani tsari aka yi har waye waɗannan makarantu da aka zo ana yi ana ce musu almajiri ko tsangaya system, ana yi ne don alallashi malaman allo kadai akan su yadda a karantar da 'ya'yansu karatun primary da makamantansu. Abinda nake magana su ne waɗannan ustazai a ina ne aka ware wata kulliya ta Qur'anul Karim inda za su zauna su koyi qira'at, su koyi usulul tafsir, su koyi ulumul Qur'an, su koyi waɗannan ilmomi su kware a kansu, yadda idan mutum ya fito daga wannan makaranta wadda a ce shekara 10 a cikinta, to ya goge game da Al-Qur'ani. Kun ga muna da ainihin karancin wannan kwarai da gaske. Wannan yace yana buƙatar addressing na wannan bookshop din. Ai bai da wahala daga nan Arewa House in ka kama hanyar Katuru Road din nan ko Raba Road da ka kama hanyar gashi nan wani gidan sama kawai, duk inda ka tambaya ma za ka gani shaguna ne gashi nan suna sayar da kayan shaye-shaye da abubuwa da ruwa, sai kuma sai ka ga ga inda ake sayar da ainihin littattafai nan, duk inda ka tambaya kawai shikenan.
ana tambayar tafsirin ruhin ma'ani a wajen abin da ya shafi aqida. Wajen aqida kam dama tafsiran nan ai da yawancin su sai an yi hakuri, saboda abubuwan ya shafi gaba daya kusa ko mafi yawancin su suna da aqidoji na asha'ira da makamantan ilmul kalam. Wannan yasa ɗan bid'a suka fi amfani da tafsirin Jallalaini. A'a, wato gaskiyar lamari tarihi ne, shi Imam Suyuti da ya gama rubuta wannan littafin sai ya ɗauko shi sai ya taho da shi yayin yawon duniya har nan ƙasar ya shigo, ya zo ya zauna a Kano, ya zauna a Katsina, in ba na manta ba har da garin Hadejama ya je ya zauna ya karantar. To a lokacin nan suwaye suka san tafsirin? Waɗanda suka san tafsirin qillatun qalila, ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske. To da ya zauna sai ta karantar da tafsirin Jallalaini ɗin sai ya zama kun ga abin zai samu karbuwa, kamar yadda Malam Abubakar Gumi ya rubuta Raddul Adhan ya karantar da abin shi. Yanzu ga duk ahlus sunna su kuma in kace me yasa suke tafsiri da Raddul Adhan, malamin su ya rubuta ya karantar da su. To su kuma wannan a yanayin kasar gaba daya Suyuti da ya karantar shine ya bar kasar har ya abin nan, in ba na manta ba ina tsammanin har masallaci yana da shi a Katsina ƙwarai da gaske. To wannan dai shine gaskiya saboda Allah, ba wai don wani abu bane. Wani yake tambaya ya halatta a sanya karatun Alkur'ani a ringing tone? Gaskiya saboda matsalolin da ke tattare da ringing tone na GSM, to malamai suna kyamatar da ire-iren waɗannan abubuwan, domin wani lokacin zai iya kadawa kira'at ta fara kana cikin banɗaki ko kuma kana wani wuri wanda ka gintse aya bata kai ba, ko abubuwa da waɗanda ba haka ainihin aka so ba. Son ƙarin bayani akan tafsir bil ma'sur da tafsir bil ra'ayi, ai na jin mun yi bayani ko dani da kira'ar Abdullah dan Abbas da kira'ar Abdullah dan Mas'ud, shi ma jiya mun yi bayani akan cewa ga dalilan da ainihin asali ya faru. Wannan kuma ya ce bayani dangane da matsayin tafsirin Ziya'ut Ta'wil na Malam Abdullahi Gondo, yana daga cikin tafsirai masu inganci ƙwarai da gaske, kuma muna fatar in Allah ya so za mu samu. Mun gama sauke shi akan kwamfuta kadai, muna ɗan bibiya muna gyaggyarawa ne. Malam mashhur ya yi mana alƙawari zai buga mana shi kyauta daga ainihin ƙasar Jordan insha Allahu ta'ala, ma'ana in an zo da shi zai yi mana sauki kenan insha Allahu. In na ce kyauta ba ina nufin zai buga ya ba mu kyauta ba, ana nufin mu za mu bashi sai ya buga, ba zai karbi ko kwabo ba, sai a zo a siyar da araha sai ainihin a mayan mishi da kudin shi, madadin inda sai mun dibi kudi mun bashi. To kaga kamar mun zuba jali ne, idan zai tashi a naira 5,000 to zai iya tashi 8,000, amma yanzu in ya buga mana a ainihin misali naira 4,000 to za mu iya siyar maka naira 4,500 ko naira 5,000 saboda kudin ɗakowa daga ƙasar Masar zuwa nan, don za a buga ne ainihin a Jordan a zo da shi Masar, sannan sai a shigo da shi ainihin Najeriya. Ƙwarai da gaske. Wannan ce kasancewar tafsirin ainihin wato Ibn Kathir, mashhurin tafsiri mafi ƙololuwan tafsiri na Ahlus Sunna, ko Ibn Kathirin yana kawo hadisai ya fassara aya waɗanda suke da ifai ne hadisan. Ibn Kathir yakan kawo hadisai da ifai, kuma nau'i biyu ne hadisan shi da yake kawo da ifai, ko dai ya kawo su da ifai ya bayyana su ƙarara cewa da ifai ne, ko kuma ya kawo su da ifai bai bayyana ƙararar da ifai bane amma ya kawo ainihin isnadin wanda in ka karanta kana da ilimin hadisi zaka iya ganewa ƙwarai da gaske. To tambayar shi ta gaba ce ban gane ba, yace ko me yasa ɗan Shi'a da ɗan Bid'a suka yi mai ruddugu? Wato ruddugun ya faru ne saboda ba su tsaya ma sun yi karatun shi sosai ba, don in sun karanta tafsirin Ibn Kathirin da kyau yana karo da duk aqidojin da suke karantarwa su 'yan bid'a ɗin.
galibi kawai karatu ne suke, ba irin karatu wanda za a fara karanta littafi a kammala shi ba sannan ka zo ka bada bayani akai, kawai zai budo tafsirin wata aya ne da yake so ya gani sai ya yabawa tafsirin. Amma da za su tsaya Ibnu Kathirin almajirin Ibnu Taymiyyah ne fa, to kaga kuma ai abin ba zai abin nan ba. A ta iya yiwa wani ya ce me yasa cikin bayanan nan ma na ban yi bayanin tafsirin Ibnu Kathirin ba, saboda naga ai na gabatar da bayanai masu dimbin yawa tun daga farko har zuwa jiya akan tafsirin ainihin Ibnu Kathirin insha Allah. Wannan ce za a iya samun CD na Shamila 2009, Allah ya sani na bincika cikin kayan mu ban da sani ba. Insha Allah za dai a zo da ainihin wannan CD wanda muka faɗi dangane da ainihin littattafan tafsirin nan insha Allah. Zai ko ya halatta wani mutum ya yi tafsiri ba tare da tafsirin Al-Qur'ani, ba tare da dogara da sharhin kowane malami ba, kuma ƙwararren malami ne wadda wato ko kuma ƙwararren malami ne ya koyar da shi tafsiri da sanin usulul tafsir da ulumul Qur'an ba, ma'ana kamar yadda nake fahimtar tambayar, ba zai dogara da tafsirin wani malami ba kuma bai samu wani malami ya koyar da shi ilimin usulul tafsir ba, to ai kaga matsala za ta faru, to da ya zai yi tafsirin kenan? Ko kun fahimta jama'a? Ba zai dogara da wani wanda ya iya ba, shi kuma bai iya ba. Ina fahimta kamar haka ce magana, to da ya za a yi ayi kenan? Ai wannan ba zai yi ba. Allah kiyaye. Ina tambayar da mun riga mun amsa ta cewa idan aka samu sabanin tafsiri a cikin ainihin wato sahabbai, wanne ne za a gabatar? Mun gabatar da irin hanyoyin da ya kamata insha Allah. Tambayar ma dai ban fahimce ta ba. Shin ana jan baki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To Malam Musa da kai yake wannan. Wannan annabi zai gaya musu ma'anonin Al-Qur'ani. To kai waye kai zaka jawo annabi baki? In ba cewa yake ka ja mishi ba. Kai. Wannan matsala an taɓa tambaya ta a Sokoto ta kai shekara wajen 15. Wani abokin mai suna Alaramma cikin almajiransu Malam Musa Lukuwa ya ce, Malam, akwai alarammanci a musulunci? Na ce, me alarammanci? Ya ce, jan baki. Na ce, akwai. Wato malaman salaf wajen Qur'ani da hadisi da fiqhu duk suna daukan waɗannan hanyoyi na jan baki, ko kuma malami ya ja da kanshi. Dukkansu abubuwa ne da sun halatta, amma dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba zaman tafsiri yake irin haka ba. An saukar da ayoyin ne sai ya karanta musu shi da kanshi, to ai ba su taba sanin ayoyin ba, balle Ubayyu dan Ka'ab ko Aliyu ko Zaid su ja mishi bai, shi ne zai karantar da su sannan sai zo ya bayani, dan haka kaga yayi musu gaba daya ne. Amma malamai irin su Imam Malik su ne kudama, su suka zauna suka tsara harkokin tsara ilimi, sai suka ce ya halatta wajen Qur'ani ko hadisi a samar da dayan hanyoyi uku ga dalibi. Hanya farko ita ce malam da kanshi ya ja baki ya fassara abin shi. A nan ƙasar wanda ya shahara da yin haka a cikin malaman Ahlus Sunna shine Malam Rabi Daura. Kowa ya san fiye da shekara 30 da ta wuce Malam Rabi Daura shi yake jawa kanshi baki ya fassara wa kanshi abin shi da kanshi. Kowa ya san haka. To wannan ya halatta daidai ne. Na biyu, har wa yau a ainihin samu wani cikin dalibai ya ja baki, malam ya fassara, saura su saurara. Wannan ma daidai ne. Ko kuma ka je ka zauna daga kai sai malam ka ja mishi baki kai kadai, ya maka fassara kai kadai. Duk an samu wannan ainihin a cikin malaman salaf. Su Imam Malik su suka kawo waɗannan tsare-tsare, kuma duk malamai sun ainihin karbe su insha Allahu ta'ala. Dan haka babu laifi akan haka. Wani ce, to bayani dangane da safutu tafasir, safotu tafasir yana da matsaloli masu dimbin yawa. Daga cikin matsalolin safotu tafasir akwai matsala aqida. Mai littafin yana da matsala aqida kwarai da gaske, ash'ari ne, sannan kuma yana gaba da aqidar ta ahlus sunna. Sannan na biyu yana da sun zuciya, gaskiya ai hakuri wannan kalmar za a ji kamar ba ta da dadi ga sabo ne, tare da cewa wani lokaci ni kaina za a ga na riko tafsirin nashi inda na tabbata abubuwa ne masu inganci yasa na kan karanta, amma yana da matukar son zuciya akan wasu abubuwa nashi da yawa kwarai da gaske. Sannan littafin shi yana da alhirai kuma masu dimbin yawa wajen gabatar da ainihin wato muqaddima ga sura da gabatar da balaga da abubuwa na alqur'ani, tare da cewa nan ma yana kawo abubuwan da sun saba wa manhaji na ainihin salaf. Gaskiya dai tafsirin ba na ƴan koyo bane, in ba da taka tsantsan ba ga manyan malamai ma sai ainihin azurma kafa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan haka kaga Jamilu Zaini da sauran wasu manyan malamai sun ainihin yi mishi gyare-gyare masu dimbin yawa akai. Magana akan an ce ba kyau idan mutum yana karatun alqur'ani ya hada da wata aya har sai dai yayi aya daya bayan daya. Gaskiya ne wannan shine abin da yake sunna, haka sahabbai suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi yana tsayawa kan ayoyi. Al-Imam Abu Amr al-Dani haka ya tabbatar shi ma a cikin littafin shi mai suna Al-Waqf wal-Ibtida. Dan haka abin da yake daidai shine kowace aya a tsaya a kanta. Malamai suka ce koda tana da alaka da junanta, kamar fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, a'a kace fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, kararraba su wajen kira'a shine abin da yake daidai insha Allah. Na'am. Wani mai ce wata tafsiri da wata azumi yana da asali ga salaf sukan yi mana, inna ma ba lallai ya zama suna yi a bisa tsari irin namu ba. Wato abin da ya shafi tsarin karantarwa jama'a, in ba wani abu ne wanda ka kirkiri wani abu dangane da shi ba, da gwargwadon yadda yanayin da kaga zaka iya samun jama'a, babu laifi a kai. Mun tattauna wannan mas'ala a barawar can ko bara ne da wasu malamai ainihin a kasar Saudi Arabia. Galibi su sukan yi tafsirai din da la'asar ko kuma da safe ko bayan sallah azhar. To har sai nake cewa me yasa ba kwaye da daddare, sai suka ce da daddare ai tarawihi ake yi ko, wato sallah ta magariba aka sha ruwa aka dawo ai sallah isha sai ai tarawihi. Galibi sukan idar da tarawihin su karfe 9:30 zuwa karfe 10. To kaga ai lokacin mu kuma lokacin ne ma za a tashi daga tafsirin, har an yi da tafsirin da tarawihi dai an yi da fa duka gaba daya. Wato abauci ne na fara jin wannan magana yau shekara uku, wani ya taso da magana cewa tafsiri da watan azumin bid'a ne, kuma da na bincika sai na ji cewa a san zuciya ce ta kama shi. Gwamna ne na lokacin yasa aka yi musu daura akan tafsiri, gwamna ya ba da kyauta ga duk waɗanda suka yi jarabawa suka ci aka ba da takardu, sai shi wannan ya fadi. To da ya fadi sai kuma yana cewa ai tafsirin ma bid'a ne, ina asalin shi ma yake. To kun ga abin ya zama siyasa kuma. Allah ya taimaka. Alhamdulillah. Wa hadikum Allah wa yuslih balakum. Yake karatun alqur'ani ba tare da sakon ba, to yanzu wannan mataki zai dauka dan ya fahimci wannan tsari. Ma'ana ka riga ka sauke alqur'ani har ka haddace shi amma baka san fassarar ba, shikenan yanzu sai ka koma kana koyon ainihin ilimin fassara din insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wato jama'a ku yi hakuri, ita makarantar mu ta Darul Hadith da yake na baya abubuwa ne muke yin su individual, duk abu ne wanda ni ne kadai nake, idan haka abubuwan suke tafiya sannu. In ba haka ba da mun gina makarantar, muna da daki babba wanda za a dibi dalibai, muna da tsari na karantar da ilimin usulut tafsir, wanda za a rinka karantar da usulut tafsir ulumul Qur'an, da sai a rinka gayyato waɗanda suka haddace Qur'ani su zo kuma a koya musu science na alqur'ani. To amma abubuwan namu kun ga a sati ne rana ɗaya gyal za a yi, kuma lokacin sai a yi wata biyu ba a yi karatun ba. To muna fatan Allah ya sa mana hannu a cikin al'amuran ya kuma sa ainihin albarka. amma dai ina fatan duk da haka sai ka je malamai sai su ci gaba da karantar da kai. Ina cewa wai menene matsalar tafsirin ƴan braza? Matsalar tafsirin ƴan braza shine su ba su yi tabannin aqida ta gari ba, ba su kiyaye cewa aqida kaza ba, kowane soki burutsu yana iya shigo musu. Shi kanshi sabo ne, ai dan braza ne gaskiya saboda Allah, dan ikhwan ne. Galibin abubuwan da suke faruwa kenan, galibi su sun fi magana dangane da abin da ya shafi siyasa da tattali da social abubuwa, al'amarin da ya shafi aqida da manhaji bai ainihin dame su ba. Ce ina matsayin irin tafsirin ainihin da malaman islamiyya suke wa yara a makaranta, suna ainihin fassara musu aya ɗaya ko zuwa biyu, to wannan ya halatta da ba su da cikakken ka'ida na masu fassara? Ya danganta, duk malamin da za a sa ya karantar da alqur'ani ya zama yana da gwargwadon masaniya yadda zai fassara wa yaran nan ayoyin sama-sama daidai ne, domin ai yaran ba sa buƙatar dogon bayani irin yadda ɗaliban ilimi suke buƙata. Maka za ka fassara musu qul huwallahu ahad, ka ce Allah ɗaya ne. Kun ga wannan aya tana tabbatar da mene? Allah ɗaya ne. To kuma ku ce Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne, shikenan an yi tafsiri. Ya zama musu Ibn Jaririn su, daidai ne, daidai ne. Ai ilimi kowa, baka ganin cewa wanda ya makaranta da irin ta abin nan menene take da suna Teachers College, ya gama UPE ko Basa Teachers College ko WTC, ba su ne suke karantar da dan primary ba? Daidai da karatun su, daidai da shi ma buƙatar shi, ko idan aka ƙara sama fa sai kaga sai an samu wanda yake da NCE ko makamantan haka. Saboda haka babu laifi malaman islamiyya kai dai kasu ɗaukar wa kansu kujeru na mujtahidai, a je a tambayi malami wata babban matsala sai ya ce a'a bari dai mu ƙarasa wannan kawai, kada ka tura mu rani. Akwai laifi ne ga wai wanda wannan tambaya yake, akwai laifi ne ga wanda ya rike tafsirin ɗaya, tafsiri ɗaya kamar Radul Adhan kawai yana karanta? Babu wani laifi, shine malaman ilimin tafsiri suke kira tafsirin hikaya, ma'ana ba kai kake tafsirin ba, Abubakar Gumi ne yake, kai kana ba da labarin abubuwan da ya faɗi ne kawai. To irin wannan ya kasu kashi biyu, in ba za ka iya komai a kai ban aka karanta maka aya sai ka fassara wa mutane abin da malam ya rubuta, ba ka da jayayya ko ɗaya, don kai ba malamin tafsiri ba ne. Shi ne yake tafsirin, kai kana faɗa mutane tafsirin shi ne. Wannan daidai ne in har za ka iya haka. In kuma ta kai ga za ka iya ainihin riƙe tafsirin, kana karantawa, kana tattauna matsalolin wani wurin har shi kanshi malam kana tattauna matsalolin, ko ka ƙara musu faɗi, ko ka ci gyaran shi, ko kai kaza, wannan ma in ka kai ga yin haka daidai ne, ba kuskure ba ne. Don haka za ka iya riƙe ko tafsirin Jalalaini ko Ibn Kathirin ko Raddul Adhan ko wani tafsiri za ka iya. Abinda kawai muna muka ce za mu yawo cikin duniyar tafsirai ne mabambanta, inda muka kai inda ba mu da buƙatar wani abu sai mu ainihin fassara mutane mu musu bayanan ainihin da ya kai ga haka. Don haka ba laifi ba ne don wani ya riƙe tafsiri guda ɗaya yana ainihin karantawa. Ina fata an gane. Wasu tambayoyin ne ba na gane rubutun, shi yasa nake miƙa muku malam ku amin. Cewa shin akwai majazi a cikin alqur'ani? Wannan matsala al'imamu al-shankiti ya tattauna ta ƙwarai da gaske, yana cewa lallai a cikin alqur'ani duk abin da ka gani haƙiƙa ne, babu majazi dangane da shi. Wannan yace ina hukuncin faɗin Allahu akbar Allahu akbar idan aka zo sauka alqur'ani daga cikin suratu duha din nan ko? Daga cikin suratu duha ne ko? Gaskiya hadisin bai tabbata ba. Ibnul Arabi shi da kanshi ya bayyana cewa wannan hadisin bai tabbata ba, don haka yin haka din ainihin ba daidai ba ne. Na'am. Mutum zai iya ɗaukar ainihin alqur'ani wato izu 60 ba tare da tsarki ba, cikakken alqur'ani, don ka ɗauka babu tsarki babu komai. Waccan aya da take maganan la yamassuhu illa almutahharuna, ai tana maganan lahul mahfuz ne, can ba wanda ya isa ya kai gare shi sai mala'iku, su ne almutahharuna, ba a ce almutatahhiruna ba ko almutatahharuna mu kenan dan haka dan ka dauki alqur'ani babu laifi insha Allah ta'ala tare da cewa in ka dauka da alwala din kuma abu ne wanda ya daidai kar ku manta kamar yadda nace gobe za mu fara tafsirin alqur'ani nan insha Allah ta'ala kuma gashi wannan ainihin wato shafukan da nake so mu rike mu fara karanta dangane da abin da ya shafi muqaddimar shafuka ne masu dindin yawa tun daga inda yace alqawlu fil isti'aza wa fi hasnata 10 mas'ala gashi nan har zuwa ainihin wato tafsirin da ya kai ga sura zai kai ga suratul fatiha insha Allah ta'ala to gashi nan da ya kamata ainihin ayi adamul da littafin ainihin da wuri insha Allah ta'ala na'am na'am
ana kabbara ne babu wa'ayi
sujudu tilawa babu kabbara ga sujudu sujudu tilawa abinda yasa kabbara ba wai ba ta bane sai dai bata inganta bane hadisan da suka zo ba su inganta ba wajen ainihin kabbara tilawa sai dai kawai kabbara ku karanta cikakken bahasi akan haka cikin littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna a cikin sallah ne ko a wajen sallah gaskiya malamai sun tabbatar da cewa babu abin da ainihin ya tabbata a ciki haka kawai kana karanta ayat tilawa sujuda din sai ka fada sai ka sujuda din sai ka miƙe liman ne kai ko mamu ya rage mamu sai su natsu su ringa sauraron menene liman yake ciki na fata an gane Allah ya taimaka to akwai tambayoyi na baki dan dama mun ce in na rubuta sun kare na malam bismillah na'am 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 ban san ingancin ta ba ban sani ba gaskiya wani yana tambayar wannan ne ban san ingancin wannan eh ban san ingancin ta na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am yawa Abu Huraira daidai ne wai mutum ne yake ta koyan karatu baya fahimta daidai ne ka je ka sa wani malami ya maka addu'a akan haka tunda gashi sahabbai suna yi Abu Huraira ya ji shi ma haddace ma baya iya dauka so daidai ne ka sa wani malami ya maka addu'a akan akarbaka Allah bana fahimta karatu a ta yana da du'a'i daidai ne wannan insha Allah na malam wale na'am sujudu tilawa ba sai lallai da ainihin alwala ba matukar ba ai ita kanta tilawar ba sai lallai da alwala ba dan haka sujudar ma ba sai lallai da alwala ba haka mas'alar fuskantar alqibla mas'alar fuskantar alqibla in ya samu mutun ya fuskanci alqibla daidai ne in bai fuskanci alqibla ba di yadda ta saukaka shikenan domin ita asali dai sujuda ce kadai haka sujudu shukuri ina fata an gane duk waɗannan bayanan suna nan cikin littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na'am sai wa kuma
da aka yadda da tafsirin Ibn Kathir
amma ba a yadda da kirashi aha wani yace me yasa aka ainihin yadda da tafsirin Ibn Kathir amma ba a yadda da kirashi ba to ina jin akwai dan rudani domin Ibn Kathir mai kiraa daban Ibn Kathir kuma mai tafsiri daban yawa Ibn Kathir wancan ai yana daga cikin kudama'u wanda yake qari'i wa amal menene shafi da yake cewa wa ibn kathirin kafirul qaumi mu'tala so daban ne ibn kathir wancan daban wannan kuma mai tafsiri daban kuma ban sanya aka yaka ce ma ba a yadda da qira'a shi ba ai tana daga cikin qira'a sab'iyya to me yasa ba a ce ba a yadda da ita ba an yadda da qira'a shi akwai ana qira'a in kana sauraron malaman duniya suna qira'o'i zaka ji musamman kana sauraron iza'atul qur'anul karim ko kuma ainin qanatul qur'an zaka ji akwai wadanda suke qira'a da qira'ar ibnu kafir ba a yadda da ita bane amma ibnu kafir daban mai qira'a ibnu kafir daban mai tafsiri mutane ne mabambanta mix up ne akai kawai na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sallallahu na'am wayan ana cikin karatun alqur'ani sai liman yazo daidai wata aya wadda ko tace muhammadur rasulullah ko wa amanu bima unzila ala muhammadin shin za su iya cewa sallallahu alaihi wasallama aka ce a ba za su ce ba eh na'am na'am haka wajen kunuti maliman yana alkunuti har ta kai ya kai ga inda ya faɗi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu cewa sai ayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati. Inda matsala take shine mutumin da yayi fa bai bace ba, sallar shi bata bace ba, amma dai asali ba a yi, ba wurin yi bane nan. Ina fata an gane. Na'am. Na'am. In Allah ya kai mu gobe za mu tattauna. Wai wani ne ya zo yin a'udhu billahi sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanil a'udhu billahi samil alim ko minash shaitanil kazzab. To duk gobe za mu tattauna insha Allah ta'ala, muka so tattauna abin kai shedan da ya kade. Amma kun ga an samu wasu shedanu kuma wasu kuma suna tausayin shi, wai sun ce shekaru aru aru kullun ana cewa shedan shedan shedan, to su dai ba su bauta mishi. Dan haka duk abin da shedan yake so shi suke yi shine diyana shaytaniya, the satanic religion. Suna nan daga kasar Turai suka fara, kuma suna nan suna tabbaga da awoyin su har jami'o'in mu nan suna shiga a hankali a hankali. Wai kawai sunan addinin kenan addinin shedan. Duk abin da Allah ke so to sai a yi sabanin haka, to shedan yana jin dadi, to shine addinin kawai. Dan haka ko yau ka shiga zaka iya zama babban malamin fiqh a ciki, tunda kawai duk abin da Allah baya so ne kawai zaka yi, shikenan zaka yi ta fatawa. Na? Eh suna nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kyauta.
Wa alaikum salam. Ne hukumin kare al'alaran mummi da ake yi. Yi sauka a sabon gida. Ko kuma a shago.
Ban san asalin shi wajen inganci. Wai tara alaran mummi a sabon gida ko sabon shago don su yi sauka. Abin da annabi ya umarni shine a karanta alqur'ani a gida. Sabon gida ne ko tsohon gida a karanta alqur'ani, amma cewa a tara alaran mummi kuma to wannan ban san asalin shi a sunna ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a, saboda yadda lokaci ya ainihin taho insha Allahu ta'ala, za mu saurara a nan muke cewa gobe kowa ya zo da ainihin shirin, a gobe za a fara tafsiri din insha Allahu ta'ala. Sannan kuma da zimmar kowa zai zo zai sai ainihin wato kofin tafsirin shi. Mata suna kuka akan cewa galibi ba kwa kai musu waɗannan abubuwan, suna sai sai wanda mijinta ya sai mata. Ya kamata a samu wanda za ta rinka kaiwa mata daga cikin mata din, ta rinka zama tare da su wanda take so sai ta ainihin saya insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan abubuwan da suke daidai. Amma ga wani gyara wanda jiya bayan mun tashi Malam Musa yake tuna mini dangane da cewa qira'ar Ibn Ummi Abdin, qira'ar Ibn Mas'udin, wato mai muktasar, yana magana ne akan karhancin bin sallah ga wanda yake ba bacin sallah da qira'ar ba. Mai Nail al-Awtar ne ya kawo magana dangane da hukuncin bacin sallah ko ingancin sallah, shine gyara dangane da bayanan. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah. Kanin su ya zo ya ce musu za a iya mishi hanya ya je interview, su za su iya ba da kuɗi ko nawa ne? Amma gaskiya ce wannan magana, sai mu ce gaskiya ce, ba ku bukata kuma ku ba mu kuɗi, ba mu za ku ba. Abinda kuke bukata ku je ku yi mishi international passport a kowace jaha ana yi, ku je ku yi mishi kaza, ku je ku yi mishi kaza, ku je ku yi mishi kaza, ku je da shi Abuja wuri kaza, a yi mishi kaza, a yi mishi kaza. To waɗannan abubuwan ne, saboda galibi idan ba abubuwa ne da ka sani ba sai su wahala da kai. Domin yanzu stamping da Federal Minister of Education take naira 300 ne ake yi, amma in ka zo za a ce ka tafi mai tama banki ne ka je ka biya, kaga wani bai taba zuwa Abuja ba, ashe yana bukata ya samu wanda zai mishi jagoranci. Idan ka tafi ma'aikatar harkokin kasashen waje, in ka je ka kai takardun Litinin, to sai ran Laraba bayan karfe 2 zaka karba. Idan ka kai ranar Laraba sai ranar Juma'a bayan karfe 2 zaka karba. To matsalar zama a Abuja, daki mafi sauki a Abuja zai zama 700 ne, 900 zuwa 1010. Wannan shine daki ne wanda a kwana da hakuri, kwana da a dama mana kwana da kwana da da hakuri ma za a kwana a dakin. Don barke ke ne ga sharshen da gadan ma sai ma kadan sai gadan gadan kamar noni ya wasu yayin yara. Kwanan kwana biyu da cinka da shanka da zirga-zirgarka sai ya ja maka wajen 30,000 ko 40,000. Wannan shi yasa in aka samu mai tafiya sai in ce mishi ya shirya lokaci kaza ya bi ni, kafin je ni kuma na yawana da wana waya, akwai direbobi yan tasi waɗanda su kuma sun san mu, mun san su akan haka, sai ce kai shuri kaza, yana kai shi sai kai shi, kai shuri kaza, ina ka 1,000 ka ba dan tasi din a cikin zirga-zirgar sai ta murna duk an yanke wahalar. Ɗaliban nan suna son su yi karatu, to ya kamata a taimaka musu. In ta kai ga za a ɗibi kuɗin jiha ne ko na tarayya a taimaka musu officially, domin ana ɗiba ana ba, wasu suna tafiya Ingila karatu, haka ne ko ba haka ba? Kamar yadda jama'a suka sani, ɗan jihar nan ya riƙe petroleum wane ne equalization wane ne fund mai rago. A lokacin nan mun yi ƙoƙarin da a shigar da 'yan Arabiya su ci wannan albarkacin, domin ana ba 'yan boko waɗanda suke da certificate iri kaza, waɗanda suka karanta course iri kaza, tafi su je su yi masters, a ɗibi kuɗi masu tsababa a basu. Ni kaina wata 5 da ya wuce sai da aka yi mini talla, na ce musu a bani da buƙatar in tafi ƙasar waje domin yin karatu saboda nauyi ya mini yawa, amma ina yin masters ina a nan. Amma ga wani wanda bai da mata, bai da ɗa, bai da wani nauyi a taimaka mishi, ɗan jihar Gombe ne, nan da nan ku aka taimaka mishi. A lokacin da ɗan jihar Yobe ya riƙe wannan kujerar, yana nan ka shiga garin Fatasun za ka ji ana waye waziri ne, Adamu waziri. Lokacin da Adamu waziri ya riƙe, ya taimaka wa mutanen shi, to mutanen shi da ya taimaka, ya taimaka wa 'yan Arabiya da 'yan boko. To abin da muke fata, shugaban ƙaramar hukuma zai iya yin wannan, zai iya yin wannan. Naira 300,000 duk shekara ya cire 300,000 so biyu officially, ya ce an tura ɗan jiha ne ya tafi ya je ya yi interview, a saka a ko'ina a faɗa a gidan radio, duk yana daga cikin 7-point agenda ko kuwa ba ilimi ba ne daga ciki akwai ilimi. To gwamnan jiha zai iya yin haka, gwamna duk shekara zai iya ɗiban mutum 10, gwamnatin tarayya za ta iya ɗiba. Wannan dama ce muke da ita. Mu dai ga iya ɗan ƙoƙarin da muke shi ne, muna rubuta musu muna ba su shawara. Waɗannan 'yan Arabiya ne waɗanda su ma suna da haƙƙi a cikin dukiyar ƙasa, masu kuɗi kuma muna jan hankalinsu game da falalar wannan aikin. To ya rage, ɗaliban ilimi, shawara da zan bayar, idan har Allah ya sa ka buƙatu da irin wannan, to ka shiga ka fita ko da tari ne ka yi in za ta yiwu. In ba haka ba, zan sake ba da wata shawara. Yanzu kamar wannan masallacin za a iya ɗaukar nauyin mutum guda duk shekara a tura shi, don tara naira 300,000 a wannan masallacin ƙaramin aiki ne in an so a yi da ikon Allah. Shi ne ni yanzu in na ce zan iya ba da naira 500,000, wane ya ce zai iya ba da 500,000, wane 10,000, wane 1,000, wane 200,000 a duk wata, mu kuma mu ce 1-point agenda, mu ba za mu ɗiba da yawa ba don kar ta crash. 1-point agenda, mu ilimi kawai za mu ce. Ina fata an gane. Naira 300,000 na ɗauka a taimaka wa mutum guda ya je ya yi. Kuma a sani ba lallai ne in ya je ya yi interview ɗin ya ci ba, ya kamata a san wannan, domin abu ne da duk duniya ana tahowa. Saboda haka in ya je ya yi ya ci, alhamdulillah, in bai ci ba kuma fa, to wannan kuma al'amari ne a hannun Allah. Innama akwai abin da na sani wanda shi Malam Sha'ibu ya kamata ya bayani. Yan uwanmu Yarabawa daga kudancin Najeriya tsawon shekaru, waɗanda ke can sukan kai su shiga su fita su gaya za su jawo na gida. Gaskiya ban san ko kai ka fahimci wani abu da na fuskanta ba fiye da shekara 15, kusan ce fiye da shekara 17 ma, in ba ta kai 20 ba. Ɗalibanmu na arewacin Najeriya da ke Jami'ar Islamiyya, wasu da yawa sai zan kashe wa juna gwiwa ake ce a ni ma ina so in ce wa kai ka wallahi da wuya fa bari kai kaga yadda muka kai mu ma, amma lokacin nan ne zaka ga dan kudu shi kuma ya taho yana gogormayar yaya zai yi ya karfafa wa dan uwan shi gwiwa. Ina ofishin Zarban yau kamar shekara 13 na je wani lokaci in gaishe shi a nan cikin Jami'ar Islamiyya, sai ga wani malami ne wato principal ne na wata makaranta a Ibadan, sai daga baya ne na gano cewa shi ma a shekhin rijin Jami'ar Islamiyya ne, wato daga Jami'ar Islamiyya ya fita. Ya zo wurin Zarban ya zo aka yi gaisuwa da irin ta Laraba, aka rungumi juna, aka shinshini juna da sauransu. Ya tsaya tukune yi wa Zarban waƙa.